بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبود قديم الله سبحانه وتعالى في حكمة لإيه قنصا ساكي هذا مؤمن يمتين لتنين ترى وتتقص قوتاً جمادى الآخرة شكرة دبو ديد اللي حدود الثلاثين ببقي هجر من ذا الله صلى الله عليه وسلم من مكة زوى مدينة عندكم شيني عشرين تتقص قوتاً أخو شكرة دبو بيد شاشدة للساف الميلادية غام شاشد درس من شاء ترى كراتين لمكي ألتاف فضل الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب تلدى شرح إنساء لتأليك نمال صالح آل الشيخ أمبا أمان تابكما لما من سيا كالشم قوة أقبر سيا سين حديثي نفرقو دا مال من يكاو أتكب متن أتل للتافي بان أيو يقول أكو أكاو حديثي نفرقو نا kwatance da Allah mudiki ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta tsakanin musulmi da ahlul kitabi da suka gabata yahudu da nasara dangane da aiki da kuma ladan da za a bayar akan aikin. Zamu tashi akan hadisi na biyu a wannan matani din, shine hadisin falalar da Allah ya fifita musulmi da ranar juma'a. Wannan shine hadisin Abu Huraira da Hudhaifa radiyallahu anhuma wanda al-Imam Muslim ya rawaito. Bismillah.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ba'du dhalika wa fihi aydan ya'ni fi sahih an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود
يوم السبت
وللنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة
وكذلك هم تبع لنا
يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة.
نعم. ما لم سأل علي الشيخ ديك شرح وأن بنقلي ينشوى وبعد ذلك قال ma'anan ba da zalika bayan hadithin nan na farko da ya kawo mana dangane da misalin yahudu da nasara da ladan da ake ba su da irin aikin da suka yi da kuma falalar da musulmi suka samu na ninkin ladan su tare da karancin aiki, sai ce ba da zalika. To bayan wannan qala, sai shi malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya ce wa fihi, kuma har yanzu dai a cikin sa, ya'ani fi sahihi, fihi dinnan damirin yana nufin a cikin as-sahih, littafin sahih. Zai zo mana magana wanne yake nufi, sahih Bukhari ko sahih Muslim? Hadithin dai asalin sa yana sahih Muslim ne, Bukhari bai ruwaito shi ba. Shine fi an Abi Hurairah, daga Abu Hurairah radiyallahu anhu qala, ya ce qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, من زال صلى الله عليه وسلم ياتي أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا ألا يا بتد يا كوتد وإن سك ذو قبانمه ألا يا كوتد سو يا بتد سو دقا لأن الجمعة بباس إتبع. فكان لليهود يوم السبت سيدما يهودا لأن رسول da suke girmamawa ita ce ranar Asabar, walin nasara yawmul ahad, كريستوسي كما ران اللهج فجاء الله بنا سي الله يزود موسوى مو مسلمي الأمر من ذن الله صلى الله عليه وسلم سي يزود مو فهدانا ليوم الجمعة سي شلي الدمو بران الجمعة مكثاميتا وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة haka nan kuma su suna bin mu ma'ana yadda wannan jerin kwanakin yake juma'a ce take fara zuwa sannan asabar ta zo sannan lahadi ta zo to haka nan ran tashin alkiyama mu ake fara kulawa sannan a kula su abinda ake nufi kenan yawa fa hum tabu'un lana yawmal qiyamati nahnu al-akhiruna min ahli ad-dunya daga cikin mutanen duniya mu ne zamanin karshe wal awwaluna yawmal qiyamati amma ran tashi alqiyama mu ne farko inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kamar da ambata mana wannan hadisi akhrajahu al-imam muslim fi sahihihi bi isnadihi an abi hazim ya rawato daga da isnadin sa zuwa abu hazim asali malamin sa abu quraib shine ya koya a gurin sa dauke wannan hadisi محمد بن العلاء سنن يبدا اسنادن سا زوا شي ابو حازم شي ابو حازم daga cikin tabi'ai shine ya rawato daga Abu Hurairah radhiyallahu anhu sannan yana da wata riwayar har yanzu diddi a cikin muslim din ya tahwilin sanad kamar da ya saba yi yace wa an Rabi'i ibn Hirash daga Rabi'i ibn Hirash shi kuma ya rawato daga Hudzaifah ibn al-Yaman koga sahabban hadisin guda biyu ne kin da Abu Huraira da kuma Hudzaifah ibn al-Yaman duk da shi malan nan a dunkule kawo mana shi kamar da suka saba a littafai a yi ikhtisari isnadi ba sai an ambata daga waye da waye ba amma dai sahabban hadisin biyu ne wato da Abu Huraira da kuma Hudzaifah ibn al-Yaman to wannan hadisi yadda nassin sa yake gashi adallallahu anil jumu'ati man kana qablana mun ji dai fassara a wannan hadisi didda nan banga ko malam ya kawo shi zan ba didda yana da cikin abubuwa da zamu samu na fa'ida a wannan hadisi Allah subhanahu wata'ala ko in ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi ya dangana abubuwa guda biyu al-idlal da kuma al-hidayah ya dangana su ga Allah kun ga dashi adallallahu anil jumu'ati man kana qablana sannan yace can faja Allahu bina fahadana ila aljumu'ati lilju'a liyawmi aljumu'ati kun ga nan an fadi adalla can kuma an fadi me hada wannan malamai suka ce wannan hadisi dalili ne mai karfi akan tabbatar da cewa da shari'a da fatarwa duka a hannun Allah suke Allah yana shiryar da wanda yaso fadlan minhu yana kuma fatar da wanda yaso adilan minhu shiryarwarsa falalashi fatarwarsa kuma adalcin sa ne saboda duka ya riga ya rubuta a lauhul mahfuz me yasa aka kira fatarwa adalci saboda tana da sababi kuma shi hukuncin da Allah zai mana rantashin alkiyama ba akan ilimin sa bane na lauhul mahfuz a akan sababin ne da ya allaka da mu an turo ma shari'a an ce kai abu wanda yayi to ya shiryo wanda ko ya ki to shine ya jama kansa sababin ya bata din amma tunda Allah ya riga ya rubuta a lauhul mahfuz mutum ba zai bata ba sai da nufin Allah domin shi a karkashin mulkin Allah yake mun fahimci wannan wannan kuma a babin kaddara da duk mun san shi dan haka malamai suka ce wannan raddi ne ga aqidar mu'tazilawa da suke cewa dan adam shike batar da kansa dan adam shike shirye da kansa Allah ba shirye da kowa Allah ba batar da kowa kun ga wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuru kuru take akan me da wannan da kuma raddi gare shi cewa lalle ashe Allah subhanahu wataala yana shirye da wanda yaso yana kuma batar da wanda yaso akwai dai dama ayoyi daban daban a cikin alqur'ani da kuma hadisi dai da dama da suke tabbatar da haka amma a wannan hadisin shi ma ƙari ne akan waɗancan hujjojin na cewa Allah ne yake fatarwa Allah ne kuma ke shiryarwa muna fata Allah ya ƙare shiryar da mu yayin yace anil jumu'ati Allah ya batar da su daga juma'a ba su same ta ba malamai sun tattauna akan wanne irin batarwa ake nufi malamin nan bai kawo mana wasu daga cikin wannan maganar ba ibnul jawzi yana da littafi kashful mushkil min hadithis sahihaini magana akan warware duk wani abu da aka samu na iskali ne da matsala da abin da yake bukatar a warware shi dan a gane a cikin hadisan da suke Bukhari da Muslim Ibnul Jawzi Abdurrahman Ibn Ali Ibnul Jawzi wanda ya rasu 597 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shine ya rubuta wannan littafi yana cikin malaman mazhabar Hanbaliya yana cewa akwai athar daga Ibn Abbas Abdullahi ibn Abbas yana cewa Annabi Musa alaihi salatu wassalam shine yace wa mutanansa su yi ijtihadi su yi aiki su samu wata rana da za su yi ibada ga Allah madaukaki a cikin ta ya ambata musu ranar juma'a sai suka ce a'a su asabar suke so shi yasa malamai suka ce wannan asar din na Ibn Abbas yana nuna ashe an so su da juma'ar su suka ki sai sa suka fifita ranar asabar suka rabu da juma'a wannan ya kawo shi a cikin wannan littafi kamar yadda an ambata mana sunansa kashful mushkil min hadithi as-sahihai a cewa inna idlal al-qaumi inna ma kana bi mukhalafatihim li amri Allah fihi shine kawo wannan hadithi ko athar na Ibn Abbas cewa qala Musa li qaumihi tafarraghu lillahi azza wa jalla fi kulli sab'ati ayyamin yawman a kowace kwana bakwai ku zabu wata rana fa'buduhu yawmal jumu'ati ku bauta masa ran juma'a qalu fa qalu la illa yawmas sabti mu ran asabar muke so ita zamu waqila wasu kuma malaman suka ce duk da cikin malamin Ibn Jawzi kawai kuma sananniyar matsala ce a malaman tafsiri ma sun kawo ta cewa Yahudawa sun dauki ranar asabar ne saboda dalilin abinda suka kawo a cikin littattafansu cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya fara halitta ya yi kwana shida na halitta wannan kuma muna da shi a cikin alkur'ani ya halitta sammai da kasa fi sittati ayyam turan da ya fara wannan aiki shine ranar lahadi sai suka ce ya gama aikinsa ran asabar sai ya huta in ji su haka suka rubuta don haka sai suka ce don haka su yi koyi da Allah su ma su huta ranar asabar tunda da ya halitta ya yi lahadi ya yi litinin ya yi talata laraba alhamis juma'a ya gama shikenan sai ya tsaya asabar bai komai ba shi yasa yake daga cikin ka'idojinsu cewa ranar asabar ba a aiki a cikin shuruhin da suka yi da littattafansu da suka rubuta wannan magana tana cikin manya-manyan ka'idoji na addinin yahudanci bal yana cikin abin nan wannan dokoki guda goma da suke da su a cikin bible na old testament da suka rubuta suna kiransu decalogue ma'ana ka'idojin nan ko ten commandments da ake faɗa to a ciki akwai nassi akan cewa banda aiki ran asabar duk wani aiki to har suna da babi da suke a cikin talmud suna da littafi guda ya kai shafi 400 da wani abu da suka rubuta akan abubuwan da kuma ka'idojin yadda ake a dokokin shi wannan asabti din wannan kai abin da ake cewa akwai abin da suke cewa aerobin abubuwan da za su ba ka uzurin ka yi wani aiki ran asabar ma'ana ya zama istisna'i togiya ko togaciya da za a yi idan mutum yana da wani uzuri da zai sa ya yi to sai kansa wannan yana da rubutu wajen shafi 400 a cikin talmud abinda ya shafi shi dokokin ka'idojin da ake bi mai za a bari na aiki ranar asabar kuwa mujalladi wajen uku suke da shi akan sabbat suna kiran shi shabbat ash-shabbat kamar yadda muka sani a yaren yahudu hebrew haka ne kuma aramaic da suke amfani da shi shinu suna nutkinta ai abin da yake sinu a wurin mu to shinu suke amfani da shi kisa as-sabt suke cewa as-shabt shine shabbat to bikin wannan rana na asabar abin da suke kiran shi kenan suna da wannan manyan manyan da tafi da suke rubutu akai har suna magana cewa ta ina ake gane wannan aiki ne da wannan aiki za a bari suka ce tunda nassi bai gaya musu yadda za su fito da ka'idojin me za a yi kuma me za a bari ba suka ce sai su yi kiyasi kiyasin kuma shine su yi kiyasi akan ginin haikal dinsu haikal shine temple na Yahudawa wanda shine tarihin su da yake makale da shi kullun zancen su wannan abun kuma yana cikin abin da suke kokarin su gina shi yanzu ko ma a ce sun gama ginin sa tunda aka rushe na Annabi Dawud a wancan zamani a shekara ta 70 da gwamna Titus ya rusa a karkashin lokacin emperor na Romawa da ya ruguza wannan abin da ke Jerusalem kuma suke bada Jerusalem ko abin nan dai wannan gari da ake kira yanzu Al-Quds da ya rusa shi tarihin sa ya tafi to tun daga nan babu temple din sai daga baya yanzu daga 1947 zuwa yanzu da suka dawo aka zaunar da su suna ci gaba da kokarin gina abun su to sun yi tattauna akan cewa duk irin aikin da aka yi wajen ginin wannan shine zai nuna musu suka ce sun binciko akwai aiki da ake nau'i 18 a ginin temple da kwaba kasa da kwaba ai kwaba siminti da kaza duk abin da ake dai a wajen gini haka suka zo na suka lissafa sai suka ce to tunda haka ne haka za a yi kiyasin aiki guda 18 sune abubuwan da ba za a yi ba suka kuma lissafa babu aiki a office babu aiki kasuwa babu kaza hatta aiki a gidan mutum ya tashi ya daure dabbobi ba zai ba babu shara to har idan mutum yana so sai ya tun ran juma'a da daddare kafin rana ta fadi ya share gidansa saboda da safe asabar ba a yin komai in yana da bukatar wani abu na larura to zai je wurin da yake son ya aikin zai dauko wani abu sai ya sa a wurin ya kwana a wurin shine alamar cewa washe gari za a bashi uzurin ya aiki nan asabar wannan shi ake cewa erubin sun rubuta littafi shi ma akan to wannan ka'idoji ne da suka kawo a cikin addinin su kamar da Allah madishi ya bamu labari cewa ba a rubuta musu wani abu ba a wajabta musu ba su suka kirkiro kayan su kiyasi suka yi cewa Allah ya halitta ya gama ran juma'a ran asabar bai aiki ba sai suka ce su ma bari su yi wannan shine batarwar da aka yi musu a ran asabar kamar da Usman suka ambata kuma yana nan a cikin littafin tafsiri in kuma ka karanta littafin su zaka ga wannan abun duka a bayyane nasara kuma suka dauki ranar lahadi kamar da muka sani ranar lahadi ita ce rana mafi muhimmanci da tsarki a wurin su kuma ranar hutu ce kuma ranar ibada su ma wadancan din su har zuwa komai ba a aikatawa amma ana haduwa a karanta littafai kaga kenan shi ma ibada ake yi banda ayyuka hatta dawowar da Ezra yayi daga Babil lokacin da suka zauna a captivity da suke kiransa wato lokacin da Babilawa suka kama su suka shekara 50 a hannunsu a matsayin bayi dawowar da suka sake yi lokacin Ezra shine ake ce ma Uzairu da Larabci to shine yace musu ya tuno saboda Bible din da ya bata sai ce shi zai iya tunowa abinda aka rubuta a wannan Bible sai ya zauna da kansa ya rubuto wannan Bible din da muke gani yanzu daga kansa shi yasa suke cewa wasu daga cikin su aka samu daga cikin Yahudawan Yemen suke cewa da ba dan dan Allah bane shi da ba zai iya dawo da Taurat bayan ta bata ba shine Allah madaki bamu labari a cikin suratul Tauba wa qalat al yahud Uzair ibn Allah wa qalat al nasara al masih ibn Allah tare da cewa wa sauran Yahudawan da ba na Yemen ba suna ƙaryata wannan sun ce su musulunci ne yayi musu ƙarya wai alqur'ani ne aka ce sun ce Uzair dan Allah ne amma su ba sa fada Malam Ibn Azmin yake mai musu raddi yake cewa Yahudawan Yemen ya tabbata suna faɗin wannan abu yana ga cikin aqidarsu don haka Al-Qur'ani ba zai faɗi abin da ba a yi shi ba to wannan dai mukyale ce maganganun su ne suna nan da yawa a cikin littattafan su malam shi malam Salih bin Abdul Aziz Ali Sheikh yake cewa qauluhu huna shafin da yake zuwa kenan ko shafi na 30 qauluhu huna fadin sa da yake cewa anan wa fihi aidan har yanzu dai a cikin sa wani zai tambaya me ma'anan fihi ko sai ce yani fi sahihi yana nufin a cikin sahihi yace wa hadha afun ala al-kalam alladhi sabaq wannan dori ne da goyi akan maganar da ta gabata shine hadisin da ya gabata na maganar kwatancin aiki da lada ko haythu qala fi ma sabaqa yayin da abaya din ai ya ce wa fi sahihi an ibn umar wannan hadisi na kwatancin aiki da lada da ninkin ladan da musulmi suka samu ai kunga ibn umar ne sahabin hadisin ko a can ai cewa yayi wa fi sahihi an ibn umar to da ya gama kawo hadisin sai kuma yace wa fihi aidan to fihi nan shi ake so ya gaya maka cewa ai wa fi sahihi aidan an fahimci abu sai ce wal ulama malamai musamman da yana nufin malamai malam Muhammad ibn Abdul Wahhab dalibansa da muka wasu ma dai kafin shi sukan yi amfani da wannan lafazi يعبرون بقولهم سنة أمفاني دا لفظين دا شكي تيوا وفي الصحيح خاصة المتأخرون منهم مسمى متعنا بايا بايا ما لمن بايا بايا با نتمع متقدمون سكن فدو قلو قلو نأتي بخاري نيروتو مسلم نيروتو كو متفق عليه بخاري دا مسلم أما دا بايا بايا أنسى ما لمن دا سكن في في الصحيح سو وسكما ميسجي نفيه قاشي سيتي وطارة ونلوكتي ya'nuna annahu fi sahihaini abin da suke nufi da fi sahihi ai yana nan a cikin bukhari da muslim duk sun hadu wajen ruwaitowa wataratan wani lokacin kuma ya'nuna abin da suke nufi suna nufin annahu yakunu fil bukhari bukhari yake ma'ana wannan hadisi yana cikin bukhari wa huwa al-akthar wani shine mafi yawan abin da sukan ko suke nufi in sun faɗi haka wataratan wani lokaci kuma ya nuna annahu fi muslim yana cikin sahih muslim suke nufi wa rubbama atafu wahidan ala wahidin wani lokacin kuma za su iya atafin daya akan daya wa yakunu ahaduhuma lil bukhari wa thani li muslim za su iya kawo hadithin bukhari bayan sa kuma su kawo na muslim a farkon su ce fi sahihi a nabin ma su ce fi sahihi mun fahimci abin kuma wannan yana nufin bukhari wannan yana nufin muslim su yi atafin wannan akan wannan ko su kawo guda biyu su ce duka yana cikin sahihi kuma suna nufin ɗaya na farko bukhari na biyun kuma muslim mun gane wannan to dai amma wannan wanda yake gaban mu wannan hadisi na Abu Huraira da yake magana akan ranar juma'a da falalarta da yadda Allah madauki ya zaɓi musulmi ya ba su ranar juma'a aka batar da yahudu da nasara su kuma suka koma suka zama asabar da la'aji to wannan hadisi a muslim yake ba a bukhari ba kamar da an bata mai walidalika yace don haka la yushtaratu fil adf in ana zancan adafi ba a shardanta an yakuna makhrajul hadisi wahidan ba lalle bane in za a yi adafi an kawo hadisi sai aka kawo wani hadisin a ce bayan an faɗi wancan fi sahihi ana nufin bukhari to wannan kuma idan aka ce wa fi sahihi shi ma ya zama cewa a duk ɗaya ake nufi ba sharadi bane zai iya zama wancan bukhari ne wannan muslim za su iya sabawa zai iya zama kuma duka biyun ana nufin bukhari zai iya yiwuwa kuma duk ana nufin muslim sai ce balil adfu ala zahirihi fi anna al murada an yakuna al hadithu mukarrajan fi sahihi kawai abinda ake so shine atafin ya zama akan zahiri shine zahirin sa shine anna al murada abinda ake nufi an yakuna al hadithu hadithin ya zama mukarrajan an fitar da shine fi sahihi a cikin ingantaccen littafin hadisi kawai abinda ake so ke sawa'un ko bukhari ne ko kuma muslim imma an yakuna fil bukhari mun gani gashi ko dai zama a bukhari أو في مسلم أو كما مسلم أو فيه ما معا كوي زما دكا أكوي أبو خاري أكوي أبو مسلم عند دكا المفايدة يعني دي ما نميكي جاء منا كما دم مصابة دا أبن لما لميسكي أم بتاوى ناسم كل دا كون سوانا wanda suka karanta littafin kitabu tauhid a cikin ku sun sani galibi yana da wannan shi fi sahih ba sai ya ga maka wanne ne ba kuma lalle abin da yake nufi shine a hadisi ingantacce ba lalle zama bukhari da muslim shine wanda galibi dai hadisan nasa sukan zama a wancan sukan zama a wannan to a wannan littafin ma haka ne wataran bukhari wataran kuma muslim da fatan an fahimta wa qawluhu huna alayhi salatu wassalam to munzo sharhin hadisin yanzu fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan da yake cewa adallallahu anil jumu'ati man kana qablana Allah ya batar da wadanda suka go gabanin mu daga su samu falalar juma'a bayanuhu bayanin sa gashi annallaha jalla wa ala ya annallaha jalla jalaluhu cewa Allah subhanahu wa ta'ala ibtala al-umama ya jarrabi al-ummumi min qablina gabanin mu fi yawmin cewa su nemi wata rana yattakhidunahu eidan da za su dauke shi a idi na sati sati ko mako mako fa amarahum bi yawmin ya umarce su da rana ma'ana su samu wata rana ba wai ya fada musu ba ya umarce su su samu wata rana ko wani yini wa a'mali dhalika al-yawm da kuma ayyukan wannan wuni din alaihim su tabbata akan su ma'ana an wajabta musu ayyukan wannan wuni a ranar akan su fajtahadu fihi sai suka yi kokarin su suka yi ijtihadi fajtama'at al-yahud sai aka samu yahudawa sun hadu wa ajma'at suka yi ijma'i ala anna dhalika al-yawm cewa wannan wuni din huwa yawmus sabti shine ranar asabar wa akhta'u fi dhalika suka kuskure ba su dace ba kunga nan yadda malamin kawo zancan daban da yadda na ambata mana yanzu ko nan kamar an ce ne kowa kowanne masu addini ku je ku zabi ranar da kuke so sai suka yi ijtihadin su sai suka hadu akan a sunan asabar suke so su kaga sun kauce wa juma'a ba su zabe ta ba to shine sai aka yi amfani da wannan lafazin adalla an batar da su ma'ana sun bace domin asalin bata mai ake nufi da asalin bata bata an ce dall mutum adalla adallahu Allah ko dalla shi ya bata ana nufin kauce wa abu amma kayi abu ba tare da ilimi ba shine ake nufi da dalal yawa yin wani abu kuma ya zama ba daidai ba a kauce sannan kuma bisa rashin ilimi idan an gaya wa mutum kada yayi sai yayi wannan ganganci ne karkacewa ne mun fahimci wannan yau kun ga ashe kenan an ce musu su zaɓi kowanne wuni sai suka zaɓi asabar ba su san cewa juma'a ake so mun fahimci abin to shine wannan sai ke cewa fajtahadu fihi fajtama'at al-yahud sai yahuda suka hadu shine suka taru aka yi meeting wa ajma'at suka yi ittifaqi suka yi ijma'i ala anna dhalika al-yawm huwa yawmus sabt wa akhta'u fi dhalika suka kuskure a haka ثم بعدهم النصارى فنسى كريستوسي سكذو أمروا بيوم ثم أن أمرتسوا دوانوني يتخذونه عيدا دا ذات الكيشة أمتعين عيد يكون عيد الأسبوع عيد الأسبوع فإذا مشيني عيد سنا ماكو ماكو يكون عيد عيد الأسبوع أي يكون هو عيد الأسبوع كان ناقصات اسمها ضمير مستتر شيني هو يكون هو عيد شيني خبر كان هذا ما منصوب يكون عيد الأسبوع شيني كما مضاف إلى الأسبوع شيني مضاف إليه ويجتمعون فيه سهدوا أتكين فاجتمعوا سكهدوا إن سكيمتهم على أن يكون يوم الأحد سوى إذا ما لا نرى الأحد شيء فأخطأوا في ذلك ثم سكيكوسكولي أكام هكا فأضل الله جل وعلا al-ummataini sai Allah ya batar da wannan al-ummomi guda biyu min qablina wanda suka zo gabanin mu anil yawmi alladhi ikhtarahu Allah jalla wa ala fi ilmihi Allah ya batar da su ya karkatar da su yasa ba su samu tawfiki su dace da ranar da Allah din ya zaba ba shine ranar da ikhtarahu Allah jalla wa ala fi ilmihi a ilminsa shi a ilminsa ya zaba ranar juma'a lauhi al-mahfuz a rubuta ranar juma'a ita ce mafificiyar rana gaba ɗaya a kan ranar annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ranar juma'a ita ce ranar da Allah ya halicci annabi adam kuma tashin kiyama ranar juma'a zai kasance ko da ka ranar juma'a babbar rana ce mai daraja ce don haka anan kunga ita Allah ya zaban mana ta zama ita ce idin mu na mako mako dama a musulunci idi guda nawa ake da shi idi guda uku indai an ce idi asalin meye ma'anar idi idi meye ma'anar idi ha yawa duk abin da zai maimaita ada ya dawo yaudu yana dawowa daga wannan kalmar ne duk abin da zai dawo a ce yau rana kaza ita ce rana irin ta kaza da ta gabata kuma da mutane suke al'adar idin idil milad ko abin nan birthday ko a ce an haifuwa ne rana kaza to ranar ta sake dawo wani shi ake ce mai idi to abinda za a dauke shi a addinance a matsayin biki su ne wannan guda uku da na juma'a da na idin karamar sallah da kuma idin babbar sallah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma la taj'al qabri idan ko wasanin kai ubudu a wata riwayan la taj'al qabri idan ya Allah karka sanya kabari na zama idi ma'ana wurin da mutane za su yi ta zuwa ai ta maimaita zuwa nan maimaita zuwan yake nufi ba rana kaza ta zagayo ba yana nufin maimaita zuwa wannan su zo wannan su zo ana wata bauta wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai shar'anta ba Allah ya samu dace to sai yake cewa وفي هذا هكذا نقول إتى وهو يوم الجمعة إتى شيران الجمعة وفي هذا دليل أولا أبو أقول حجة على أن الأمم أكنت الأمومي من قبلنا وإن سكذوا قبانمو قد تجتمع على غلط كم في هذا الجا وأن الحديث ينونا من أشياء الأمومين سكذوا قبانمو za su iya ijma'i su hadu akan abin da ke kuskure kuma shi wannan zan wannan in ba kuma ta bumi magana makon da ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana ya ba mu assurance mu wannan al'umma din ba za a taba haduwa akan bata ba a ce duk malamai sun hadu sun yadda ayi watsi da hanyar daidai a koma abin da ba daidai ba babu wannan a musulunci al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare ta daga wannan amma sauran al'umumi ba za su iya haduwa akan zaben abin da ba daidai ba kamar da suka hadu a wannan rana maimakon yahudu su dauki juma'a sai suka dauki asabar maimakon nasara su dauki juma'a sai suka dauki lahadi kun ga wannan sun kauce ma ranar da Allah ya fifita yake santa kuma ita ce sai suka hadu akan wani abu wanda yake sabanin haka din an fahimci abin musamman mun dauki riwayar cewa annabi Musa ya gaya musu ranar juma'a kunga wannan karkacewa ne yadda ne da su tafi zuwa ga wani abu daban wanda ba shi aka koya musu kaga kuwa ya zama ijma'i akan ghalat ghalat nan ana nufin khata kuskure wa tajtami'u ala khata shine su hadu akan kuskure hatta qabla at-tahrif wannan abun kuwa tun ma kafin addinin a gurbata shi ko kun gane da wannan zancen? Wani addini yake nufi? Addinin Yahudu da addinin Nasara ai asalinsu addinai ne masu asali addinin Yahudu kafin a kira shi ma addinin Yahudu addinin annabi Musa ne Allah ne ya aiko annabi Musa ya ba shi attaura ya ce kai banu Isra'ila kuma ya ilmantar da su ya karantar da su kaga ashe? A zamanin annabi Musa da duk wanda suka yi koyi da shi suka bi shi su ne masu kan su ne musulmin wancan zamani akan gaskiya suke lokacin addinin ba a gurbata shi ba amma daga baya da aka gurbata addinin kamar da Imam Musali a tarihin su da kansu sun faɗi hatta a cikin Bible yanzu na Old Testament suna sun akwai nassi cewa wannan Bible din na annabi Musa ko in ce at-Taura dan Bible wannan suna da muke cewa ana ce masa Bible ba suna ne da Allah ya sashi shi yasa har a cikin Bible din gaba daya babu inda aka ce sunan Bible babu idan ka samu shi Old Testament da ake cewa ai kun san su ne kuna ya akwai Old Testament da New Testament ko shi Old Testament din ya kasu kashi uku akwai Taurah shine at-Taurah haka suke ce mata dama Taurah akwai kuma Kutubul Anbiya shine da yaren Hebrew language na Yahuda suke ce ma Kutubim Kutubim duk inda kaga bim ya da mimu a ƙarshe duk kalma in ta kare da ya da mimu jami'i ake nufi a Hebrew da kuma abinan nabiyim kai nake son ce nabuim shine kutubul anbiya sai kuma kutubim shine alkitabat rubuce rubuce the writing to haka aka kasa Old Testament gida uku guda biyar na farkon nan su kadai sune ake ce ma at-Taurah inda yake fara da Genesis ko the Exodus the Numbers ko har zuwa Deuteronomy wannan guda hudu ai guda biyar in ka hada su su ake cewa Taurah ta Annabi Musa sannan su wadancan kutubul anbiya sauran littafan annabawa za ku ji su dama da sunan annabawan suke ko an fara shi daga Yusha eh domin daga Annabi Yusha haka ya ci gaba ya ci gaba ya ci gaba duk annabawa an fade su sannan kuma sai can littafai na tarihi da makamantan su aka hada to waɗannan bangarorin uku shine Yahuda suke ce ma Tanakh in suka hada suke musu acronymy suke kiransa Tanakh ma'ana ta ana nufin Taurah nun nubu'in a kitubem kuma shine abin nan ka to al-tsarin su a yaran su duk kalma in ta kare da ke to kha ake cewa ba ka ba da ka ba Tanakh ba sai su ce Tanakh to nan su ba sa kiransa Old Testament wannan suke da dishi iya wannan biyar din shi ake ce ma at-Taurah a cikin littafin anbiya din sun ba da labarin cewa wannan at-Taurah ta Annabi Musa akwai lokacin da aka neme ta aka rasa har zamanin wani sarki da ya ba da umarni a binciko wani boka ya zo ya ba da labarin ya samu wani bangare nata a cikin temple bayan an ruguza shi zaka daga baya kuma da suka goma zamanin daulolin musamman Romawa tunda su Yahuda a tarihinsu sun shiga karkashin hannaye da yawa tun zamanin Ashuriyun da suka zo daga Iraki tsohuwar Iraki suka zo suka kwashe su a matsayin bayi sai Babiliyun su ma suka zo suka kwashe su a matsayin bayi daga baya a Sasaniyun su ne suka zo daga Fashiya suka zo suka dawo da su suka ci karfin mutanen Babil suka kwace su suka yantar da su suka dawo da su Baitul Maqdis ko in ce Kudus shi ne suka komo abin nan Palestine daga baya kuma da Romawa suka abin nan kafin nan Alexander the Great ya zo yayi aka yi daula ta Hellenism bayan wannan su ma Romawa suka zo suka rusa abinda shi wannan Alexander the Great ya bari sai zama a ƙarshen lamarinsu a hannun Romawa suka tarwatse shi ne tarwatsewa ta ƙarshe a shekara ta 70 ta wannan common era da ake cewa ta miladiyya a lokacin suka ƙara tarwatsewa suka yi wasu wurare daban-daban suka watsu a Europe da kuma suka wasu suka dawo Yemen wasu suka dawo Madina a nan har zuwa shekara ta 500 da wani abu shine zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya same su a Madina mun san a 100 shekara ta 570 shine haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko to sannan kuma manzancin sa yazo to duk lokacin da babin nan Yahuda an riga an tarwatsa su ba sa nan a Baitul Maqdis wanda da nan ne tarihin su ina ne wannan ce wa hada yawa wa fi hada dalilun ala anna al umam min qablina qad tajtami'u ala ghalab yawa wannan shi da zancen da muke wa tajtami'u ala khata hatta qabla al tahrif to ga abin da ya samu ka fita tun kafin ma su yi tahrifin su canza addinin ya zama wani abu daban ba wanda Allah madauki ya umarni ayi ba to za su iya haduwa akan bata shi ne zancen da yake ballantana to kaga kenan sai a ce ballantana bayan addinin ya canza domin wanda aka ce littafi ya bata da kuma aka zo aka kwashe su sukan shekarun nan da yawa suka manta littafin da suka dawo Isra'ila ya tuno shine aka bo aka koma kan wannan addinin daga baya ko ga an samu canji sannan kuma su suka yi tarbuce na shari'i akan wannan at-Taurah din suka kuma ƙara waɗancan domin kun ga yanzu kun fahimci zancen nan abinda aka bai wa Annabi Musa ya wancan abubuwan ne guda biyar ko to sauran gaba ɗaya nawa yake akwai wasu na wasu annabawa din wanda yake tabbas muna da sunayen su a cikin Alkur'ani Allah madauki ya bamu labari cewa an ba Annabi Yusha Annabi ne da makamantan su duk an faɗa to wasu kuma ba na annabawan bane wasu littafan tarihi ne ma duk suka tattaro sai da aka yi mitin shekara da shekaru akan wanne za a dauka ai canonizing haka suke cewa ya zama kanun kamar da ake fada da larabci wanne ne za a karba ya zama tabbatattun littafai karbabbu duk sai da aka yi ta shekaru da ba'aru aru ana shawara wanne ne za a karba su apokrifa da su wane ne wanne ne zai shigo wanne ne za a fitar akwai littafan da yawa da akwai su aka ki karba aka mero masu su har kirista su ma zamanin su an yi waɗannan abubuwa su gospel of barnabas da kuke ji ana faɗa ai akwai su coci sai take karbar su sai aka yi watsi da su sai wanda coci ta yadda da su sai aka bar su ake shine aka sa a cikin abin nan new testament kuma har aka hada shi tare da old testament to su ma yahuda sun yi nasu su ma kirista sun yi nasu kun ga ashe tsakanin annabin da aka saukarwa asalin littafin da kuma rubuce-rubucen littafin akwai shekaru da yawa annabi isa bayan dauke shi da Allah madaukaki yayi sai bayan shekaru sun kai 400 zuwa sama sannan aka rubuta wani abu daga cikin abin da ake cewa wannan shine abin da ake tsammanin annabi isa ya faɗa asalin daliban nasa ba daga bakin su aka dauko abin da aka rubuta ba ko kike nan dole account din ya zama akwai sabani da bambanci to tun daga nan kuma addinin ya canza to kafin a canza addinin ma ya zama wani abu daban za su iya haduwa akan kuskure ballantana bayan addinin an gurbata shi to shine sai yake cewa wa anna Allah jalla wa ala kuma Allah subhanahu wa ta'ala yudillu umaman Allah yana batar da al'ummomi bi mahdi hikmatihi da tsantsar hikimarsa hikimarsa ce haka yaso adalcinsa ne su suka zabi shi wannan kuma Allah madauki da hikimarsa ya batar da su subhanahu wa ta'ala lima amiluhu saboda abin da suka aikata au ko kuma ya batar da su li yakuna al-fadlu li ghayrihim alayhim domin ya fifita wasu akan su ya zama cewa wasu wanda ba su ba sun samu falala akan su Allah madauki yayi da hikimarsa ya batar da yahudawa ya batar da kristoci dan falala ta zama gasuwa ta zama ga musulmi wannan ita ma hikima ce daga cikin hikimomin Allah subhanahu wa ta'ala wa hada min al-ibtila'i wannan yana daga cikin ibtila'i alladhi zahara bihi fadlu hadhihi al-ummati wannan yana daga cikin jarabawa da Allah ya wa annaba al-ummomin da suka zo gabanin mu domin falalar wannan al-umma din ta bayyana shine alladhi zahara bihi fadlu hadhihi al-ummati wanda falalar wannan al-umma da shi ta bayyana domin su ga su kun ga ai sun bata ba su bi abin da ake so ba mu kuma Allah ya tabbatar da mu akan abin da Allah yake nufi kuma yake so ya fifita wa sabiqatiha ko da kuma ya nuna mana rigayar wannan al'umma din ma'ana fadl hadhihi al-ummati wa sabiqatiha da kasancewar ta ita ce mai rigaye akan su ma kauniha ummatan mutaakhiratan fi zamani tare da cewa al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce al'umma ta karshe ta bangaren zamani amma kuma ran tashin alkiyama ita ce za ta zama sabiqa ala sa'il al-umma ita za ta riga sauran al'ummomi ita ce a gaba haka za su zo gaban ubangiji subhanahu wata'ala sai an tuntubi al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne a gaba sannan sauran al'ummomi su biyo baya wa fihi har yanzu a wannan hadisi akwai izharu fadli ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam bayyanar da falalar al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam haifu innaha la tajtami'u ala dalala ta yadda cewa za ku ga ba za su haɗu kai akan bata ba ma'ana mu wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu haɗu ra'ayin mu yazo ɗaya akan duk mu bata mu bar gaskiya ba fa dhahara bidalika to da wannan ne zaka hango ka bayyano ka gano fadlu hadhihi al-ummati falalar wannan al'umma din lamma faddala Allah yayin da Allah mudike fifitata bil islami da musulunci kun ga mun dawo kan darasin mu ne me fadlul islami cewa falalar da Allah ya fifita jama'ar da kuma al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ita shine ya ba su musulunci da wannan musulunci ya ba su falalolin da bai baiwa waɗanda suka zo gabanin su ba wannan falala ta zo ne min jihataini ta bangare ga su aljihatul ula ana bi dai ko aljihatul ula jiha ta farko mahanga ta farko bangare na farko annahu lam yatruk lahum ikhtiyar al-yawmi mu al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a bar mana zaben ranar ba ba ta aka ku je ku zabo rana ba zaben an riga an mana kuma da wanne aka bamu sai aka bamu wanda Allah ya san shine mafi alheri su kuma wannan sai aka ba su aikin ku je ku lalubo wani abu sai suka lalubo sabanin sa kaga sun kamce ma abin da ke shine dide bal amarahum bihi Allah ya umarce su da shi wato ya umarce su suwa al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce mu bihi muayyanan a ayyane uru aka ayyana aka ce ga ranar da ake so ku dauke ta da muhimmanci bi khilafi man kana qablana sabanin abin wadanda suka zo gabanin mu wannan malamai da suka ambace shi wannan hadisi malamai suka ambata a falalan ranar juma'a tana da falololi da yawa wanda yana da muhimmanci mutane su sani ko kawai haduwar da za a yi ta sashi kaga dan uwanka gari guda masallatai kanana daban-daban sai a hadu a babban masallaci kowa ya ga kowa a ta kuma a ji nasiha nan da ake yi ta sati-sati tana da muhimmanci ko ba ta da muhimmanci yadda za a bar al'umma a ce ba hudubar juma'a kowa ya je rayuwar da yake so a masallatan kamsu salawati dama ba lalle ne a tashi ana nasiha ba da shikenan gaba ɗaya al'umma wani abu da zai hada tunaninta wuri guda da samar da haɗin kai yanzu duk sati a ce an zo an hadu din nan kowa yana jin wannan dan uwansa ne wannan yana jin wannan dan uwansa ne ai akwai wani abu da yake tara mu wuri guda to wannan abin shi kansa wata hikima ce babba ga su abubuwan da Allah madauki ya tsara mana tare da cewa su ma suna yin haka ko su ma suna wannan taruwar suna haduwa amma kuma ba a ranar da Allah ya zaba wa banu adam ya fifita ta wato gare su ba mu ne muka samu wannan yace bi khilafi man kana qablana al-jihatu thaniya bangare na biyu na wannan falala anna Allah jalla wa ala Allah madaukaki an'ama ala hadhihi al-ummati yayin wannan al'umma ni'ima bi annaha da cewa ita la tajtami'u ala dalala bata haduwa akan bata wannan ya sake dawo mana anan saboda maganar wancan da aka ba su zabi ba su zabi abin da ke shine dai kun ga ashe tunda ku sun zabi ba daidai ba kuma gaba ɗaya ra'ayin su ne duk babu wanda ya saba ashe sun yi ijma'i sun hadu ra'ayin su yazo daya akan me akan abin da ba shine daidai ba ko sunansa dalal ko kuma sunansa khata duk ma'ana da daya yace qad zakartu lakum ams to malam da yake wannan sharhi yake shi ma na wannan littafi sai ce jiya na gaya muku inda wannan asali littafin da muke karantawa na sharhin malam Salih Ali Sheikh ya karantar da dalibansa ne shi a daura da aka daura kuma a sati biyu ne ake sauke littafi daya kuma kenan yau an yi gobe an yi jiya an yi kuma haka bane to shi yasa a cikin abin da ya faɗa darasin da ya gabata wanda kwana ɗaya ne kawai shi yasa nan sai fadi ams da haka wannan magana ta ce ba ta ba mu in za mu faɗa mu ce makon da ya gabata ko tunda mako ne na ita na ambata muku anna hadha al-lafza cewa wannan lafazi na la tajtami'u ummati ala dalala al-umma ta bata haduwa akan bata marwiyun ar-ruwaito shi min turuqin ta wasu hanyoyi hanyoyi nan yana nufin isnadi ya shuddu ba'daha ba'dan sashen suna karfafa sashi wa hiya dha'ifatu al-asanid in aka bi kowane dai zaka ga isnadin dha'ifi ne mai rauni ne wa ba'daha shadidu dha'f wani ma mai tsananin rauni ne lakin yashhadu ba'daha li ba'din kamar da ka'idar malamai take in aka samu hadisi wani na karfafar wani to akan hada su sai a tada shi sai a ce idan da'ifi ne wani da'ifin ya karfafe shi in ba shadidu da'af bane to sai a ce masa mene hasan li zaidi ko idan hasan ne ya karfafi hasan wani ma ya karfafe shi ya karfafe shi suka hadu ana sai masa mene sahihun li zaidi sahihun li zatihi ko shine wanda yake shi kadai din sa ya inganta ba bukatar wani ya karfafe shi akun ga wannan dai a mustalahul hadisi to sai ce mimma ja'ala adadan min ahli al-ilmi wannan abin yana cikin abin da ya sanya adadi mai yawa daga cikin ma'abuta ilimi wato malamai ya uddunahu suka lissafa shi fil ahadith al-hasana a cikin hadisan da suke hukuncin su shine hasan haka hadisi ko in ya zama hasan sawa'un hasan li dhatihi ne ko hasan li ghairihi yuhtaju bihi wa yu'malu bihi ko ya tsallake matsayin da za a iya aiki da shi don haka za a yi aiki da shi to zai ce fa hadhihi al-umma wannan al'umma khussat an keɓance ta bi adam ijtima'iha ala dalala da cewa bata haduwa akan bata وبأن الله جل وعلا كما أنكي بانتوانا الأمة سبود شوى ألا لم يكلها إلى نفسها ألا ببت تكارت إتكاليبا فيما أن لم يكلها لا تكلني إلى نفسي طرفة عين كو معنى كرك وكلتا نزوى ذكينا فيما أنه أنه أبركا باتي مكو ألا بمسوى النمبر ونغتو يهودو تأكو كجوكو لالبو كو وكلهم الله إلى أنفسهم كو موكو وبا أيمنا والنمبر سيأكا زاقو من لنا أكتو كذو غاتا واني أكا فيه غاتا yo dan haka wannan hadisi yana nuna mana wannan gatan da aka mana wannan gatan da aka mana ya nuna fadlul islam shi yasa aka sa wannan hadisi a fadlul islam shike sai ki shuwa bal bayyana la haddina Allah ya bayyana mata addini wa atamma alaiha ni'ma ya kuma cika mata ni'ima kama qala jalla wa ala kama da Allah mulki ya ambata al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati ورضيت لكم الإسلام دينا أيو ناسك مكو الدين مكو سنة ناسك إما تأكمكو إن الله سبحانه وتعالى سنة يدد مسلم شيذما الدين أقليكو طيب وكما سبق كما كما يديك باتا وانا عير جامع ممكن أن تأتي إتتي عير فالكوماكو ناك بابك أتم مطيع كانت وكما سبق كما كما يديك باتا fa inna dinan to duk addinin da radiyallahu jalla wa ala Allah ya yarda da shi jumlatan wa tafsilan adunkulansa kuma a warware wajibun ala al-ibadi to wajibine akan bayi su ma an yurduhu hum su ma da kansu su yarda da shi tun Allah ya yarda da shi ko duk addinin da Allah ya gaya mana wa raditu lakum al-islam dinan to haka ba ta kuma a samu ne sai bai yarda da musulunci ya zama addini ba gashi Allah ma'aliki yace ya yarda da shi a matsayin addini to wajibi ne a shekenan akan bayi baki da su yarda da shi a matsayin shine addini id radiyallahu domin ku Allah ya yarda da shi jalla wa ala lil ibadi gabai an yadinu bihi cewa su yi addini da shi ya zama cewa shine addini abin nan addinus ويستسلموا له سميك وينسو قريشي شي واتو الله جل وعلا بهذا الدين تعير ونن الدين دي تو ونن دكا شرحيني نمقدمة نشم فدا قوانن حديثي ديكو متى قبا سيشي قال وأضل الله عن الجمعة من كان قبلنا سيمو سيح نسبو دا لوكسي ياي نسو سيمو تاشي درس سيمو نقب بإذن الله تعالى akan wannan nukta din wato wannan bangare na magana muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara tabbatar da mu akan wannan addini na musulunci addinin da Allah ya yarda da shi kuma addinin da falalar da take cikin sa ta yawaita ba za a ce ta yi yawa ba amma tana da yawa wanda baiwa ce ba karama ba Allah ya mana ni'ima ya sanya mu a wannan addini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna kuma roƙon Allah mu ke ƙara mana ilimi ya ƙara mana shiriya ilimi mai amfani shiriya tabbatacciya har zuwa ƙarshen rayuwa Allah kuma ya ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali muna kuma addu'a ta musamman ga ƴan uwanmu musulmi da musibar gobara ta same su a kasuwar Sabon Gari a Kano da kuma a garin birnin Kebbi da kuma duk wasu wurare ne da ake ambatawa a wannan musifa da take damun garuruwanmu ta yawan gobara da kuma take tashi a lokaci ɗaya ta yi mummunan ta'adi da farko muna roƙon Allah maɗaukaki ya sa waɗannan da aka yi su zama na ƙarshe Allah kuma ya maida mafi alherin abin da aka rasa a wannan gobara ga dukkan wanda ya rasa wani abu ya Allah muna roƙon ka ko allura sai mutum ya rasa a wannan ya Allah muna roƙon ka ka mayar masa da alheri ka ba da hanyar da za a samu mutane su koma akan ƙafafunsu su ci gaba da rayuwa cikin natsuwa da kwanciyar hankali Allah kuma ka sa mu zama mutane masu da'a ga Allah mu rika daukar wa'azi da izina daga abubuwan da yake mana irin wannan na mu'amaloli domin wannan ita ce sunnar Allah Allah ne mana mu'amala da irin aikin da muke yi wannan bayan nufin ya zama lalle tabbas wani zunubi ne zai iya zama jarabawa dan Allah kan kare mana zunubai zai kuma iya zama ibtila'in ne saboda laifin da ake ko yawan azabtar da mutane da farashi ko kuma rashin fidda zakka duk wannan sababi ne da Allah madaukaki kan azabtar da mutane a duniya saboda irin sa muna roƙon Allah madaukaki ya tabbatar da mu akan abin da yake shine daidai ya hana irin waɗannan abubuwa aukuwa gare mu kuma Allah ya sa mu zama mutane masu da'a da bin abin da yake shine tsari ga cikin abubuwan da mutane sun sani ya auku a wannan abubuwa na gobara irin yadda dorin dofano da ake yi na tebura da kuma wato kayan sayarwa a gaban shagunan da sune official shago abin yayi yawan da gobara in ta tashi duk kokarin masu kashe wuta ba za su iya shiga wurin ba saboda ko ina kaya ne to kuma duk wannan halin mu ne na rashin bin doka yake sa mana in karamin abu da ake fada mana cewa idan ka zo kana tafiya ka zo wurin street light din nan da aka sa ta zo ka ganta ja doka ita ce ka tsaya ko ba kowa ko karfe 2 na dare ne za ka asibiti ka zo ba kowa a wurin sai wannan jan ka saurara sai ta wuce kaga ko da ya ka tafi da yawan mu gumi yadda da wannan tsari wani zai hukkan ka hukunci a tunda ba kowa kawai ka tafi mana wannan abin da muka saba da shi shine ke bin mu a ko ina a rayuwar mu ba mu yadda a dora mana wani abu a ce tsari ne wannan zai amfane mu a rayuwa mu bi ba sai mu ga in mun yi haka ba mu waye ba wayewa ita ce kai abin da ba doka ba kuma tsakani da Allah wannan irin abin gaskiya in ba a Najeriya ba a duniya har kasashen Afirka nan duk ba haka suke rayuwa tsallaka mai gatari nan ka wuce ka shiga Nijar kana shiga za ka ga doka duk abin da ba tsari ba za ka gan shi amma mu nan komai aka ce kai ka dauka gaba ce tsakanin gwamnati da mutanen da take shugabanci ba abin da muka tsana irin a ce mana mu yi abu sunansa tsari fakin nan an ce a zo masallaci ga inda za a yi fakin nan banda nan sai mutum ya rika kunkuni shi an matsa masa ya kamata a bar shi abu yadda ya ga dama ko ba ka muke ba to waɗannan abubuwan duk kun ga irin sakamakonsu ba na ce mutane ayyanannu na wuri kaza sun yi kaza ba amma yana daga cikin halinmu wanda kuma in irin wannan abu ya faru mukan ga sakamako marar kyau akai muna fata Allah mu yi sa mana tarbiyya mu zuka girmama abin da zai amfane mu a rayuwa wa sallallahu sallama wa baraka ala nabina muhammadin